Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Ninya. Ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari aunace ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari
Jama'a assalamu alaikum sunana Muhammad Lalo yau 10 ga watan Fabrairu shekarar 2019 wakilin Amurka na musamman da aka nada domin tsara yadda za a tattauna da Koriya ta Arewa Stephen Began ya ce an samu ci gaba a zaman tattaunawar da aka kammala a ƙarshen makon da ya gabata a Pyongyang wanda aka shirya domin sharar fagen taron da za a yi a ranakun 27 da 28 a wannan wata Stephen ya ce ba a san abin da wannan tattaunawar za ta haifar ba amma dai Amurka na tsakiyar tuntubar Koriya ta Arewa kuma ana samun haske kan batutuwan da ake zantawa a kansu
President Trump has made clear both to North Korea as well as to our team
yace shugaba Trump ya fayyace wa hukumomin Koriya ta Arewan da kuma tawagan mu cewa yana so ya ga an samu ci gaba kan batun kwanci damarin makaman nukiliyan kasar Gabanin hakan shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa zaman tattaunawar da za su yi da takwarar aikinsa Kim Jong-un zai wakana ne a Hanoi babban birnin kasar Vietnam. Kwamandan rundunar dakarun Amurka da ke kudancin kasar ya tabbatar da ikirarin da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi na cewa akwai alamun mayakan Hezbollah a kasar Venezuela amma ya ce a halin da ake ciki a yanzu dakarun Amurka sun fi mai da hankali ne wajen ganin sun tsare lafiyar Amurkawa. Da kuma kokarin tallafa musu saboda mawuyacin halin da suka shiga. Kwamandan dakarun na Amurka Navy Admiral Craig Fowler ya faɗa wa manema labarai a ƙarshen makon da ya gabata cewa Amurka na iya bakin kokarin ta wajen ganin duk 'yan ƙasar ta da dukiyoyinsu da jami'an diplomasiya da ke ƙasar ta Venezuela sun samu cikakken tsaro. Da aka tambaye shi ko yana ganin akwai hannun rashi a rikicin siyasar ƙasar ta Venezuela sai ya ce komai mai yiwuwa ne mun ga abin da ta yi saboda haka ya kamata mu zauna cikin shiri domin abin da ka iya faruwa a nan gaba matsalar da tattalin arzikin Venezuela ya shiga ya sa wato ta shiga ya sa shaguna da dama sun kasance wayan yayin da miliyoyin 'yan kasar suka bazama zuwa wasu kasashe domin neman hanyoyin kirkita rayuwarsu wani sabon fadaje barki a yankin da ke amfani da harshen English a kasar Kamaru ya yi sanadin mutuwar mutum 69 yankin da har ila yau mayakan yan aware suka ba da alwatu suka ba al'ummar sa umannin su zauna a gidajensu yayin da kasar ke shirin bikin ranar matasa bikin wanda aka yi wa za a yi a ranar 11 ga watan Fabrairu na zuwa ne a daidai ranar da ake tunawa da lokacin da aka yi zaɓen raba gardama a shekarar 1961 wato lokacin da yan awaren suke nuni da cewa lokaci ne da aka miƙa yankin su da ke amfani da harshen Ingilishi ga yankin da ke amfani da harshen Faransanci Tunde a ranar 30 gabata ake ta gubza fada a garuruwan Limbe da Bo da Mutungene da Kumba da ke amfani da harshen Ingilishin da kuma wasu garuruwa da ke arewa maso gabashin kasar. Frederick Mengoli, ma'aikacin jinya ne a wani asibiti mai zaman kansa a garin Limbe.
This morning the military brought 11 wounded patients and we can't take off them because
Ya ce da safiyar yau dakarun Kamaru suka kawo mutum 11 da suka ji rauni. Kuma ba za mu iya kula da su ba saboda muna da karancin ma'aikata sannan babu magunguna a wannan lokaci ne kuma mayakan yan awaren da ke dauke da makamai suka ayyana rufe daukacin yankunan har na tsawon kwanaki 10 inda suka haramta gudanar da ayyuka da dama har sai ranar 14 ga watan wannan wata na Fabrairu labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda yanzu agogo ke cewa karfe 2:00 ne da minti 4 mayakan Syrian Democratic Forces mai gamayyar kudawa da sauran mayakan sa kai da Amurka ke marawa baya sun kaddamar da wasu harare akan mayakan IS domin kakkabe barbashin kungiyoyin 'yan tawayen da ke rike da gabashin Syria a jiya Asabar kakakin kungiyar wacce ake kira SDF a takeice wato Mustafa Bali ya rubuta a shafin Twitter cewa SDF ta fara kai farmakin karshe akan kauyen Bagus da ya rage a karkashin ikon mayakan dake ikrarin jihadi mayakan kudawan da kungiyar Syrian Observatory for Human Rights dake sa ido kan rikicin na Syria sun bari kiyasin cewa akwai akalla mayaka masu ikrarin jihadi sama da 3000 a yankin mafi aksarin su kuma ƴan wata ƙasa ne sannan sama da fararen hula ƴan ƙasar Syria 23,000 da wasu ƴan ƙasashen waje suka tsere daga gabashin ƙasar ta Syria cikin makon da ya gabata yayin da mayakan kurdawa da masu mara musu baya suka fara shirin kai farmakin to ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC
Kenan kuka saurara. Kuma dalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaitin shirin nakasa ba kasawa ba tukuna.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum barkaku da yau barkamu da sake saduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin na kasa ba kasawa ba shiri ne dake mai da hankali akan batutuwan da suka shafi mutanen dake da bukata ta musamman sunana Sulai Mumuni Barma to kamar yadda muka yi alƙawari a makon jiya Shirin na yau zai ji ta bakin kungiyoyin nakasassun Najeriya bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba hannu akan dokar haramta musgunawa nakasassu a fadin kasar matakin da aka bayyana cewa ya tanadi wasu hukunce-hukunce masu tsauri akan duk wanda aka kama da laifin keta haddin nakasassu za kuma fara ne da jin ta bakin ɗaya daga cikin nakasassun da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ta zanta da shi
to sunana Ashir Abdulkadir Abdullahi gaskiya alhamdulillah muna cikin murna tun jiya da daddare da aka ce shugaban kasa ya sa hannu a bildin nan muka shiga murna wadda bamu taba shiga irin ta ba muna fatan samun ci gaba da yawa a cikin dokan nan na game da gininnika da ake yi public building zaka ga an yi ba a kulawa da nakasashe wajen parking mota ba a kulawa da nakasashe makarantu ko kulawa da wani mai nakasa duk haka to yanzu da sa hannu a wannan dokan insha Allah muna fatan canji zai samu ko ina duk inda wanda za a yi da wajen daukan ma'aikata a gwamnatoci na wajen ma'aikatan gwamnati da kamfanoni in Allah ya so ya yarda duk za a riga kulawa da nakasa
shekaru sama da bakwai aka shafe ana fafutukar ganin gwamnatin Najeriya ta tabbatar da wannan doka da ke daidai da ainihin yarjejeniyar da kasashen duniya suka rattaba wa hannu a karkashin majalisar dinkin duniya lamarin da ya sa shugaban nakasassun jam'iyyar APC Musbahu Lawan Didi jinjinawa hukumomin wannan kasa a sakamakon abin da ya kira karamcin da aka nuna wa masu bukata ta musamman kamar yadda za a ji a zantawar su da Madina Dauda
muna tare da farin ciki duk na kasashen da yake Najeriya ina da tabbacin cewa mun waye gari ko kuma muna cikin farin ciki a yau saboda abin da shugaban kasa ya mana abin da wani fatin ya shekara 16 bai iya yi bane an fi sama da shekara 10 ya je ya dawo bila wannan majalisa ta yi ta tafi ba wata majalisa ko kungiyar siyasa da ta iya sa mana hannu sai wannan bawan Allah mai albarka General Muhammadu Buhari wanda yau ya ba mu ƴancin a matsayin mana ƴan kasa masu bukata ta musamman ya ba mu ƴancin mu a matsayin mana ƴan siyasa masu bukata ta musamman ya abinda Bature yake cewa ya ba mu freedom ƴanci na duk abinda yake nan na kasassu zai zo gare mu misali alfanun da ɗaya daga ciki ko wasu daga ciki cikin wannan kudiri da ya sa hannu a kansa shine akwai kaso 5 da ma'aikatu ko gwamnati za su yi gawarewa in an zo dauka aiki wayannan na musamman ne duk wani nakasashe da ya isa ko yake da ilimin za a dauke shi aiki sannan kuma ya a cikin wannan bill an ba da damar duk gini na gwamnati a tabbata an yi hanyar da gurgu zai iya hawa an yi alaman da kurma in yazo zai gane an yi abin da idan makaho yazo in ya shafa zai iya sani misali a ce nan mata takala ce a wannan abun ka taba shi wasu ilimi magana zai lifta ce a wannan abu gashi nan dai abubuwan da kai zaka gane wannan ba karamin alheri bane wanda dama haka kungiyar ko majalisar dinkin duniya ta shirya wa duk wani na kasashe a duniya don kyautata rayuwar mu so ina ganin abin da wannan dace da yayi mana shugaban kasar mu president Muhammadu Buhari muna masa fatan Allah ya kara masa nasarori a cikin mulkin sa muna roƙon Allah ya kara masa lafiya muna roƙon Allah yanda ya sa hannun ne ya bashi ikon aiwatar da dokar kamar yadda ta sanada sannan muna kara roƙon sa da cewa a yi gaggauta tabbatar da wannan commission ko hukuma wanda za ta kaddamar da wannan abun kuma an tashi muna roƙon sa ya sa mana na kasashen da ya kai ko zai iya rike wajen domin naka sai naka muna da wani karin magana ko take da muke kiran mu cewa wanda ake kira nothing about us without us ba abin da za a yi da mu a yi mana dan mu kuma ba mu a ciki so ni na ganin a matsayin mu na yan siyasa Fatum APC yayi abin alfahari yayi abin da tsakanin mu da nakasashen Najeriya bun bashi ne
a sakamakon wannan mataki shugabannin nakasassun na cewa an kama hanyar ganin karshen kuncin rayuwar da nakasassu suka yi fama da shi a can baya wanda a bayyane ake gane misalai na musgunawa ba iyaka
a matsayina na gurgu ina ga ya maka na sha'an hawhawa bene hawa bakwai don neman wata bukata ta na sha'an hawo matattakala a yanzu misali a office ina ni kaina na party na sakatare hawa uku ne muke da shi kuma kullum muna meeting hawa na uku ne amma babu lifter so kaga ba zai yi wannan abu yawanci mun rayu ne cikin karfin hali mun rayu ne cikin kwazon cewa kada abin mu a baya amma ba tare da akwai mafita kyautata mana a cikin sauki ba saboda haka wannan alfanun sa shine daga yanzu idan gurgu ya je zai hawo gini na gwamnati ko makarantar gwamnati idan ya kasa anan zai tsaya neman lawyer ya ce wannan gurin ba zan iya hawa ba a taimake ni a neman mu yanci na dole a nemi kuɗin da za a yi yanda za mu iya hawa domin kyautata rayuwar mu dole gwamnatoci su sa hannu tun daga mataki na local government mataki na jiha mataki na sa misali kamar tsarin ilimi kyauta na gwamnati yubek kenan mafi akasari tun daga local government akwai inda aka ware na local government ne akwai aikin jaha akwai aikin gwamnatin tarayya misali primary kowa san primary local government ne musamman secondary kowa san secondary musamman junior state ne suke dauka daga tertiary education irin manyan makarantu har ka gama university duk an san na federal government ne yawancin su so irin waɗannan tsarin muke so ya kasance cewa an dauka ko an bambanta sannan kuma muhimmin abinda muke nema shine a sa abin nan a cikin budget din kasa za a yi kaza gashi wannan hukuma ta monitoring ce duk wanda ya zanan gini wani ya approving ba tare da hanyar na kasashe ba dokar ta tanaji haddauri ta tanaji a ci shi tara so kaga wannan ya nuna maka gwamnati da gaske take kuma an ba da shekara biyar ne wajen tabbatar da cewa duk abin da yake a wannan dokar a kaddamar da shi saboda haka tsakanin mu da wannan dacijo tsakanin mu da kungiyar Amin jam'iyyar APC shine bashi take bin na kasassen Najeriya ya aje adawa kowa ya zo mu kada mata ƙuri'a mu kadai ƙuri'an mu ta miliyan 20 da wani abu da ake fadan nan mu ce mu ne ma maka shugaban kasa ba wani ba
Tuma sauraro anan zamu dakatar da shirin na kasa ba kasawa ba na yau sai a tarbe mu a makon gobe domin jin wani sabon shirin kafin wannan lokaci a madadin bakin shirin na yau da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ni Sulaiman Muni Barma da sauran abokan aiki ke muku fatan alheri assalamu alaikum
Yes.
yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka sauka mai ba.
Maza ba su rike hakkin aure ba kuma matan na abin da suka yi bayani akai suna da gaskiya saboda idan aka rike hakkin aure ba yadda za a yi matan nan su yi wannan zargin ba yadda matan nan kuma za su ma shiga maganan talla
masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bibiya kan batun yunkurin inganta sana'a saida nono da mata Fulani suka gada kaka da kakanni biyo bayan zargin da ake yin cewa waɗansu matan na fakewa da wannan sana'a suna badala bayan jin ta bakin bangaren matan yau shirin ya gayyaci shugabannin kungiyar mai ta'alla domin jin yadda za a shawo kan wannan matsala waɗanda wakilin Mustafa Nasiru Batsare gayyata kuma yau sune
sunana Muhammad Abubakar Sadiq sakataren watsa labarai na kungiyar makiyayan dabbobi ta Najeriya ta Miyati Allah
no. sai kuma sunana Muhammadu Rabiu memba na Miyati Allah
na'am
to bari mu fara da shi sakataren labarai da farko an dai shimfida kunji matsalolin da kenan bayan da ita wato su manyan shugabannin kungiyar Miyati Allah na kasa suka fara yunkuri na hana tallar nono ga su mata akwai matsaloli da su matan suka ce tabbas akwai su babbar matsalar shine rashin kula daga su ko kuma in ce ku mazan Fulani me zaka ce game da wannan zargi da ake ko kuma bayani da su matan su kai
a gaskiya san ce ba wai ma zargi bane abinda ke faruwa ne saboda an ce rana wanka baya boyin cibi gaskiya kuma ba a taro an zama daya ba yawanci maza ba su rike hakkin aure ba kuma matan na abin da suka yi bayani akai suna da gaskiya saboda idan aka rike hakkin aure ba yadda za a yi matan nan su yi wannan zargin ba yadda matan nan kuma za su ma shiga maganan talla saboda yawanci za ga wasu mazajin tun ranar da aka daura aure ana gaya musu da ci da sha da sutura da ciyarwa da kiwon lafiya da wurin kwana da sauransu ya tashi daga wuyan mahaifi ya koma ga ainihin miji to amma abun mamaki yawanci za ka ga cewa nan ne ake fadi nan ake barin maganan nan wani ma ba a ma isar masa da wannan sakon wani ma din ya san sakon kuma ya san bayanin da aka yi amma abun mamaki ya watsar kenan daga ranar da aka ce ta zo gidan shi in dai har yana da dabbobi zai yi ta tsaya bata nono ko yana da dawa ko masara ko abinci da zai bata shi yana ga ya gama komai kenan haƙin nan da yara ta awayansa ya dauki haƙin nan gaba ɗaya yara ta yi awayan matarsa saboda ita ce za ta je talla ita za ta ciyar da gidan ita ce za ta yi suturanta da suturan ƴaƴan wasu ma abun kunya abun ban mamaki hatta ma ɗakin da matar za ta zauna ba abun mamaki baka ga wasu su suke faɗi tashi su ga cewa su yi wannan ɗakin da za su zauna
su matan za su yi ɗaki
kwarai kuwa yawancin wasu mata haka suke abinda ke faruwa kenan kuma za ka ga cewa mazajen nan suna da lafiyan su suna da arziki Allah ya musu wadatan da za su tabbatar cewa sun wannan haƙin da aka ce musu yara ta awayan su yadda za su tafiyar da shi ba za su tafiyar da shi ba abinda matan suka faɗi gaskiyan su ne kuma haka yake faruwa
bari mu koma wurin ka Malam Muhammadu Rabiu ka dai ji Alhaji Abubakar Sadiq ya tabbatar da wannan zargi ya kake ganin za a shawo kan wannan matsala
to alhamdulillah kafin in ce komai da ina ma shi chairman da ya kawo yayi tunanin cewa ya kamata a ce a duba wannan illa da take gudana cikin al'umma Fulani na farko dai Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya ba su ikon aiwatar da wannan al'amari da suke da burin yi a ciki so alhamdulillah kamar yanda shi dan uwa na yi bayani lallai talla matan Fulani mu dai mun waye gari mun ga matan Fulani suna tallan nono amma dur haisu ma darar zamani duk inda zamani ya karkata ya kamata a ce an karkata wurin saboda haka lallai wayannan illoli da aka karanta lallai illolin da suka san shafi al'umman Fulani saboda haka ni ina ba da goyon baya 100% shugabannin Fulani lallai su zagi damtse su yi duk abin da ya kamata su yi na su ga cewa sun kawar da wannan illa da ta taimu Fulani tarnaki a rayuwarsu gaba daya saboda haka lalle ne mazajin Fulani su san cewa haƙin aure wani abu ne wanda yake daga ran da aka daura maka aure ka riga ka dauki alƙawarin cewa komai laluranta ka dauka saboda haka ba ta dama da je talla din ga illa ne wanda yake yana shafar rayuwanta shafar rayuwanta kuma ya shafi rayuwar addinin su gaba daya idan ba su yi kokari sun gyara ba babban abun shine za su je su hadu da fushin Ubangiji akan wannan abun da yake faruwa
amma to wani tsari kake ganin ya kamata a bullo da shi dangane an cimma nasara akan wannan yunkuri da aka yi kai a tunaninka
to a tunanin na farko shine lalle ne su shugabannin su yi tsayin daka su ga cewa sun fahimtar da Fulani illan wannan talladin babban illan dai shine matsalar muke da shi shine rashin karatu
wato karanin a wayar da kai
a wayar da kansu a nuna musu muhimmancin da kuma illan da tallan nan ke haifarwa insha Allah ta'ala idan aka yi haka aka jawo malamai ciki da kuma wanda suke sun fahimci yanda zamani ke tafiya insha Allah ta'ala ina ganin wannan abin zai zama tarihi kuma su Fulani da suke wahala akan wannan tallan insha Allah ta'ala za su yi godiya akan canjin da aka samu akan wannan al'amari insha Allah ta'ala
na'am Alhaji Abubakar Sadiq mun dawo wurin ka yayi maganan wayar da kai kana ga wayar da kan nan abu ne mai sauki a wurin ku ganin yadda al'umma Fulani ba karamin yawa ne gare su ba ko a arewacin Najeriya balantana a ce an danna kudu
to gaskiya ne ba karamin abu bane amma kuma dole ne a yi shi wayar da kan Fulani shi shugaban wannan kungiya ta miyati Allah ya riga ya bada umurni ga jifarsan joyi na wannan kungiya da ai duk mai yiwa duk wata hanya da za a bi ta amfani da kafofin watsa labarai ta wuraren lokacin suna lokacin daurin aure lokacin bukukuwa a tabbatar cewa kamar da shi ma ya bayani malamai sun fada ma mazaje illar wayannan abubuwan da kuma sanin haƙin da ya rata a kansu ka kuwa idan aka yi wannan wanzu zaka ga lokaci ana cewa ai kan majiya waye da zaran matan nan ba wai muna zuga matan nan su yi ma mazajen su bore bane a'a idan matan nan suka san cewa ga haƙin su mazan kuma suka gane cewa matan sun san haƙin su dole fa su dawo su tabbata cewa sun biya wayannan haƙoƙin da ke rataye a wuyan su sannan kuma muna kokari wajen tabbatar cewa duk wata hanya da zamu bi kamar da nayi bayani da farko wajen wayar da kan al'ummar Fulani game da muhimmanci don duk abin da zaka ko abu da zaka kamar da ake maganar tallan nan ko nonon kake da shi idan ba ki sayar da nono mai kyau ai kaga cewa wasu ma za su kyamaci wannan nonon ne saboda haka wannan abun kirki ne abun alheri ne wanda ake tallata ma jama'a cewa a daina ko kuma a tsaftace don wasu na ganin cewa gaba daya an ce a daina talla ba wai magana da ake nufi ana nufi a tsaftace wannan sana'ar ta sayar da nono
kuna ne ai wani tsari wanda za a riga
tsare-tsaren da ake da su shine already an riga an ba da umurni ga rassan kungiyar na duka da shugabanni a yi kokari a haɗu da gwamnati don idan wannan abun dole gwamnati ta shigo ita karan kanta ta taimaka wajen yin rumfuna inda Fulani masu sayar da nono za su rinka zama shugabannin kungiyoyin nan su yi kokari a kafa kungiyoyin gama kai wato cooperatives mamatan nan don su ma su rinka cin buri da kuma amfani moriya na gwamnati da kuma kungiyoyin da ba na gwamnati ba idan ana ba da tallafi su ma su rinka ci saboda in kai kadai ne ka nemi ma taimako wajen gwamnati ba taimaka ba amma idan kuna haɗe a kungiya za a tallafa muku idan aka ga wani tallafi za a ce akwai kungiya kaza a tallafa mata idan ma nono za ku yi sana'ar nono kuna da rumfan da za ku zauna idan ana ba da tallafi idan kina sayar da nono ne kila rana ɗaya 1,000 ko naira 500 sai ki sayar da nono na 10,000-20,000 ma a rana ɗaya sannan kuma akwai sabon tsari na zamani na kiwon dabbobi wanda matan na idan aka taimaka musu akuyoyi ne tumaki ne kaji ne shanu ne suka taimaka ba wai dole kawai maganar nono din gaba idan suka samu sana'o'in yi za su taimaka ma kansu taimaka ma iyalansu saboda haka ba wai an ce rana daya za a katse maganar tallaba a'a za a tsaftace ne saboda ba wanda zai iya ce maka hana sana'a sana'a daban talla irin wanda yan uwan matan Fulani suke a yanzu duk wani abu da kaga cewa an ce a hana to wallahi in ka duba akwai ina da illa ne
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji gudunmuwar da kungiyar miyati Allah ke nema domin cimma wannan burin yanzu a madadin bakin namu Muhammad Abubakar Sadiq sakataren watsa labarai na kasa na kungiyar miyati Allah da kuma Muhammadu Rabi'u memba kungiyar sai kuma wakilin Mustafa Nasiru Batsari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Da Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa. Kada ku manta, za ku iya sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com. da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi dan su muke ashe mu mazaba.
Madalla, abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su, Amina Buhari Auna ke cewa a wani lafiya.